الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 22 ga watan Rabi'ul Tsani 23 to 23 ga watan Rabi'ul Tsani hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 17 ga watan 11 shekara ta 2018 to 18 ga watan 11 shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatun min at-Tarikh littafi ne wallafar babban malami Dr. Uthman ibn Muhammad bin Muhammad al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 63 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai cikin bayani game da wato dalilai da kuma hujjojin da Shi'a suke hujja da su wajen cancantar da Sayyidina Ali a matsayin wato khalifa ko kuma ainin ƴaƴansa da jikokinsa wato sabanin su Sayyidina Abubakar da Umar da Uthman suna ganin cewa Sayyidina Ali a wurare daban-daban annabi ya yi ishara sallallahu alaihi wasallam zuwa ga cewa shi zai zama khalifansa bayan ainihin wato ya rasu to shine malai yake dauko dalilan didda suka dogara da su yana kawo mana su sannan kuma yana warware ainihin shubuhar da suka buya a bayan ta karkashin abin da suka kawo na dalili a in za a iya tunawa mun karasa mabahathi na hudu hadithul manzila a karkashin inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sayyidina ali ala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fita zuwa yakin tabuka ya bar sayyidina ali radiyallahu anhu a matsayin wato ya zama khalifansa a gida wato a cikin gidansa to mun karanta ainihin wato wato amsa da kuma raddi akan wannan cewa wannan barin da sayyidina annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sayyidina ali yana nuna cewa shine ya fi cancanta zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya ce ala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa to malai ya kawo mana ainihin wato fuskokin amsa game da wannan hadisi wato wajen fuskoki guda 6 ko kwai fuska ta farko fuska ta biyu har zuwa fuskoki guda 6 sannan banda wannan kuma malai ya ci gaba da kawo cewa to ai akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta sayyidina Abubakar da Umar da wasu annabawa waɗanda su ne mafiya girma da falala fiye da shi annabi Harun to yanzu wannan yana nuna cewa su ma za a iya yin hujja da cewa su suka fi sayyidina Ali cancanta zama khalifofi duba da irin wannan ainihin wato kamantawa da annabi ya musu da annabawa mafiya girma domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta sayyidina Ali da annabi Harun inda shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadithin ya kamanta sayyidina Abu Bakar da annabi Ibrahim da annabi wa annabi Ibrahim da wa annabi Isa ko ya kamanta shi da annabi Ibrahim da annabi Isa ya kuma kamanta sayyidina Umar da annabi Musa da annabi Nuhu alaihi salam ko to kaga in wannan yana nuna cewa dan ya ce ainihin wato anta ko alatar da anta kuna binni bi manzilati Haruna min Musa yana nuna cewa khalifa ake nufi to kuma ya za su ce da wayannan hadisan da annabi ya kamanta sayyidina Abu Bakar da annabi ainihin wato annabi Ibrahim da annabi Isa ko kuma ya kamanta wato sayyidina Umar da annabi Musa da kuma annabi Nuhu alaihi salam duk mun tattauna akan wannan sannan muka shiga mabahati na biyar game da ayar zawil qurba zalika alladhi yubashshiru Allahu ibadahu alladhina amanu wa amilus salihat qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba wa man yaqtarib hasanatan nazid lahu fiha husna inna Allaha ghafurun shakur inda Allah ta'ala ya ce qul la as'alukum alayhi ajra kace ni bana tambayar wani lada akan abinda nake isar muku na manzanci illa almawaddata fil qurba sai dai kawai soyayya irin ta zumunci to sai suka ce wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya neman wani tukuici daga ainihin wato mutane sakamakon manzanci da ya isar musu sai dai kawai tukuicin da zasu bayi shine su kaunaci ahlul baiti haka so suka fassara wannan aya illa almawaddata fil qurba sai dai alfarma guda ɗaya nake nema a wajen ku ko kuma tukuici na da za ku bani lada shine ma'ana ku kaunaci ainihin wato iyalan gidana to wannan mun tattauna game da mun fara karanta wannan hadisin hadisin da ainihin wato muka karanta cikin Bukhari hadisin Sa'id bin Jubair an tambaya Abdullahi dan Abbas game da fadin Allah tabaraka wa ta'ala qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba har ma shi Sa'id bin Jubair ya fahimci wani abu game da wannan aya yake cewa shi abin da ya fahimta illa an tawadduni fi qarabati alfarma ɗaya ko kuma tukuici ɗaya da za ku bani shine ku kaunaci ƴan uwa wato dangi na makusanta to shine Abdullahi dan Abbas nan take waiwaya zuwa ga shi Sa'id bin Jubair yace amma kai gaggawa fahimtar aya wato da wannan fahimtar taka lalle kai gaggawa fa wallahi ma min batnin min butuni quraishin illa wali muhammadin fihim qurba fa qala illa an tasilu baini wa bainakum min qaraba abinda kawai nake nema ku ƴan uwana ku sadar da zumunci tsakani na da ku na zumunta wannan shine ma'anar ayar ba wai ana nufin da Allah ya ce qul la as'alukum alayhi ajran bana tambayar wani lada a gare ku game da abinda nake isar muku na sakon Allah illa almawaddata fil qurba su shi a sai suka ce sai dai kawai abinda annabi yake so a bashi tukuici ko a bashi lada shine a kaunace ahlul baiti to shine malai yake nunawa tun daga kan Abdullahi dan Abbas shi da yake turjumalil Qur'an shi ba haka ya fahimci ayar ba sannan ya ci gaba da kawo mana wasu ayoyi cikin alqur'ani duk da suka zo da irin wannan ma'ana din kamar cikin Sad qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min almutakallifin da kuma cikin suratu Saba qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum da kuma cikin suratu Yusuf wa ma tas'aluhum alayhi min ajr in huwa illa dhikrun lil alamin da kuma ainihin wato cikin suratul Furqan qul ma as'alukum alayhi min ajrin illa man sha'a an yattakhidha ila rabbihi sabila to a karkashin wato anan muka tsaya ko قال المؤلف رحمه الله تعالى يتي والقرآن يصدق بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا ما لا يتي كركشن waɗannan ayoyi da wasu ma da za a karantar da mu ya nuna cewa alqur'ani wani bangaren yana gaskata wani bangare nasa ba a taba samu a cikin alqur'ani wani wurin yana cin karo ko yana warware wani gurin ba babu irin wannan a cikin alqur'ani ma'ana babu tufka da warwara a cikin alqur'ani babu wani guri a cikin alqur'ani da ya warware wani guri ina fata an gane babu tanakudi cikin alqur'ani bal ma abin da ke cikin alqur'ani sashin sa yana gaskata sashi kama qala ta'ala kaman yanda Allah ta'ala yace walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira da alqur'anin nan ya kasance daga wajen wani Allah yake ba daga Allah ba to da kun samu ikhtilafan kathiran
wato sabani mai yawa a cikin sa. Me yasa babu sabani da yawa? Babu tufka da warwara. Ka duba cikin Alkur'ani wajen ayoyi sama da 6,000, surori sama da 110, amma in ka karanta shi tun daga farkon sa har zuwa karshen sa, babu wani guri da yake warware wani guri, babu cin karo ko tufka da warwara a cikin sa. Abin da yasa Alkur'ani duk da girman sa da fadin sa da yawan surorin sa da yawan ayoyin sa, ya zama babu tufka da warwara saboda daga wajen Allah yake. Inda daga wajen wani mutum ne, to da kila sai ya manta da ya faɗi wani abu, ya faɗi wani abu da ya warware wani gurin, ina ba ta gane. To amma da yake daga wajen Allah ne, shi yasa babu wani sabani a cikin sa. Fala yumkinu idan an yanussallahu fi kulli hadhihi alayat ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yasalu ajran wa yakunu hadha halu ikhwanihi al-anbiya thumma yati ba'da dhalika bi ayatin tunaqidu hadha kullahu fataqulu huwa yasalu ajran wa huwa mawaddatu qarabatihi fala yumkinu. Kenan baya yiwa idan an yanussallahu, ba zai yiwu ba Allah ya nassanta ya fada qarara fi kulli ahadhihi alayat, a cikin dukkan waɗannan ayoyin Allah ya maimaita su ga sunan da yawa. Qul ma as'alukum alayhi ajran, qul la as'alukum wa ma as'alukum alayhi min ajr, ga sunan suna da yawa. Yake cewa to ba zai yiwu ba Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin waɗannan ayoyin cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam la yasalu ajran, annabi sallallahu alaihi wasallam baya tambayar wani lada game da manzancin da yake isarwa da mutane, game da wa'azantar da mutane da karantar da su da yake yi, baya neman wani lada. Wa yakunu hadha hala ikhwanihi al-anbiya, kuma irin wannan halin na rashin neman tukuici ko lada, ba annabi ba kadai har sauran ƴan uwansa annabawa, wannan shine ainihin wato akan abinda suka tafi, ba su neman wani tukuici ko lada akan wato abinda suke isarwa mutanen su. Thumma yati, kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya tabbatar a wurare daban-daban cikin Alkur'ani, annabi baya tambayar wani lada game da manzancin da yake isarwa, bal ma sauran annabawa babu wanda ya taba tambayar al'ummar da aka aika shi cikin su da ya tambaye su wani tukuici ko lada game da isar musu da manzanci da yayi. To kenan thumma yati ba'da zalika bi ayatin, sannan a ce daga baya wata aya ta zo, tunaqidu hadha kullahu, da za ta warware wannan magana gaba dayanta. Yanzu aka ce wannan aya, qul ma as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba, idan aka ce ma'anarta tana nuna cewa annabi yana neman a biya shi lada ta hanyar wato kaunar ƴan gidansa ko kaunar ahlul baitihi, to kamar wannan fassarar ta warware waɗancan ayoyi da Allah madaukakin sarki ya nuna annabawa ba sa neman lada game da manzancin da suke isarwa mutane, annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba neman lada ba game da manzanci da wa'azantar da mutane da yake yi. Kenan aka ce wannan fassarar ayar illal mawaddata fil qurba tana nufin sai dai a bashi ladan san ƴan gidansa ko ahlul baiti, to ya nuna cewa Qur'ani an samu tufka da warwara kenan. Ko kun fahimci abin da malamin yake so ya fito da shi? Ko kaga kenan aka fahimci, in an dauki haka to kenan a cikin Alkur'ani wannan ya nuna cewa akwai tufka da warwara. Can Allah ya ce baya neman lada, nan kuma an ce yana neman lada, to ya za a fuskanci abin kenan? Yana neman ko baya neman? Ko kuma tafiya za a yi yana nema baya nema? Wannan ya saba da ka'idar Alkur'ani, ko ya kawo abu kuma ya warware shi. Allah ta'ala baya yin haka, ba a samun tanakuli cin karo. An fahimta, ba a samun cin karo cikin Alkur'ani. Ballantana fataqulu kace huwa yasalu ajran, ballantana kace ai annabi yana neman lada, wa huwa mawaddatu qarabatihi, ladan da yake nema wai shine kaunar ƴan uwansa, ladan da yake nema game da wannan sakon da ya kawo wa duniya, ladan da yake nema kawai a kaunaci ƴan gidansa, a kaunaci makusantansa, a kaunaci danginsa. Wannan ka koma kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam la yasalu ajra, annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambayar wani lada, bal jami'ul anbiya, bal ma dukkanin annabawa, alladhina arsalahum alladhina to annabi sallallahu alaihi wasallam la yasalu ajran, ko fa kaifa yad'una anna annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahum as'alukum ajran wahidan wa huwa an tawaddu qarabati abadan. Annabi sallallahu alaihi wasallama la yas'alu ajra, baya neman a bashi wani lada. Fa kaifa yad'una, to yaya shi'a suka yi da'awar annan nabi sallallahu alaihi wasallam ya qulu lahum, wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutanansa, as'alukum ajran wahidan, ina neman ku bani wani lada guda daya. Wa huwa shine an tawaddu qarabati, shine ku kaunaci makusanta na dangi na. Abadan ba zai taba yiwa annabi ya faɗa haka ba. Na fata an gane. Annabi sallallahu alaihi wasallam la yas'alu ajra, lalle annabi sallallahu alaihi wasallam baya tambayar wani lada. Bal jami'ul anbiya, bal ma sauran annabawa dukansu, alladhina arsalahumullahu tabaraka wa ta'ala, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko su, lam yas'alu qaumahum ajra, ba su tambayar mutanansu wani lada. Fa hadha nuhun yaqulu liqaumi, ga annabi nuhu alaihi salam yana cewa mutanansa, wa ma as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin, wa ma as'alukum alaihi min ajr, ban tambayar ku, ba ina tambayar ku ko bana tambayar ku wani lada, alaihi akan wa'azi da isar da sako da nake muku, in ajriya illa ala rabbil alamin, lada na yana wajen ubangijin talikai. Suratul shu'ara aya ta 109. Wa hudun qala liqaumi, ga annabi hudu shima ya ce wa mutanansa, wa ma as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin, bana tambayar ku wani tukuici ko lada akan sako da nake isar muku, lada na yana wajen ubangijin talikai. Suratul shu'ara aya ta 127. Wa salihun qala liqaumi, annabi salihu shima ya ce wa mutanansa, wa ma as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin, bana tambayar ku wani lada akan abinda nake isar muku na sakon Allah, lada na yana wajen ubangijin talikai. Suratul shu'ara aya ta 145. Wa lutun qala liqaumi, annabi lut shima ya ce wa mutanansa, wa ma as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin, bana tambayar ku wani lada akan sakon Allah da nake isar muku, lada na yana wajen ubangijin talikai. Suratul shu'ara aya ta 164. Wa shu'aibun qala liqaumi, annabi shu'aib ya ce wa mutanansa, wa ma as'alukum alaihi min ajr, bana tambayar ku wani lada akan abinda nake fada muku na ainihin wato sakon Allah, in ajriya illa ala rabbil alamin, lada na yana wajen ubangijin talikai. Suratul shu'ara aya ta 180. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akramul anbiya'i wa afdaluhum, annabi sallallahu alaihi wasallam mafi girman annabawa mafi falalansu, wa huwa aula, to ai shi ya mafi cancanta bi Allah yas'ala ajran, wato kada ya tambayi lada. Idan har waɗannan annabawa duk ba wanda ya ce wa mutanansa su biya shi wani lada na isar musu da sako da yake yi, to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancantar kada ya nemi wani lada ko tukuici akan abin da yake isar wa mutane na sakon Allah. Wa huwa misdaqu qawlihi tabaraka wa ta'ala, kuma wannan shine gaskiyar maganar Allah tabaraka wa ta'ala, illal mawaddata fil qurba, illal mawaddata fil qurba, an fahimta ko? Kawai sai soyayya irin ta zumunci, kawai sai soyayya irin ta zumunci. Kamar yanda yace, kul ma as'alukum alaihi min ajr, bana neman wani tukuici ko lada akan sako da nake isar muku, illal mawaddata fil qurba, kawai sai soyayya irin ta zumunci. Abinda fasarar kenan, abinda Abdullahi dan Abbas ya fassara ayar kenan, abinda manyan malamai suka fassara ayar kenan. Ma'ana illa, to sai mu dawo kan illa din. Ma'anar ita wannan illa da Allah ya ce, illal mawaddata fil qurba, illa al mawaddata fil qurba. Ma'anar illa din nan huna anan, imma an takuna istithna'an muttasila, ko dai ta zama illa ce wadda take maganar istithna'i, ko wadda take fa'idantar da istithna'i, wato togaciya, muttasilan kuma togaciyar wato hadaddiya. Wa imma an takuna istithna'an munqati'a, ko kuma ta zama wato togaciya ce yankakkiya, saboda ana da istithna'i iri biyu, akwai istithna munqati', akwai muttasil. An fahimta ko? Akwai istithna'i munqati' da kuma muttasil. To anan illa kuma tana fa'idantar da haka, ko dai ta fa'idantar da istithna'i muttasili, ko kuma ta fa'idantar da istithna'i munqati'i, ai bi ma'ana lakin. To in ta zo da ma'anar istithna'i munqati'i, to ma'anar ta lakin. Na fata an gane. in tazo da ma'anar istithna al-munqati wato togaciya wadda take yankakkiya to anan tana daukan ma'anar lakin ba ma'anar illa din ba tana daukan ma'anar lakin wa huwa sahihu kuma shine fassara mafi inganci bi dilalatil ayatin lati zakarnaha saboda dalilin ayoyin da kaji mun ambata maka kariban ainihin wato a baya kadan wa hiya shine annan nabiy sallallahu alaihi wasallam la yasalu ajran abada annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambayar wani lada har abada fa yakunu qauluhu ta'ala fa yakunu qaulul lahi sai fadin Allah ta'ala ya kasance illal mawaddatu fil qurba walakin wadduni fi qarabati ana qaribun minkum da'uni ad'un nasa wa qad sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sa'ala quraishan an yatrukuhu yad'u ila Allah fa in zahara kana lahum hadha wa in qatalahu an-nasu fa yaslamuna min damihi an gane ko sai ya zamanto ma'anar illal mawaddatu fil qurba tana nufin lakin ba ma'anar illa din bane anan tunda istithna'i ne munqati abinda yasa ya zama istithna'i munqati saboda ayoyin can da aka karanta a baya cewa annabawa ba sa neman lada game da abinda suke gaya wa mutane na sakon Allah to a karkashin haka sai saboda in kace illa din nan istithna'i ne muttasili to sai ya baka irin waccan fassarar da shi'a suke bawa ayar an gane ko to kuma gashi ayoyi sun nuna annabawa gabaki daya an gaya mana annabi Nuh annabi Salih annabi Shu'aib annabi Hud duk gabaɗayan su sun gaya mutanen su ba su neman wani lada ladan su yana wajen Allah ina fata an gane to da wannan ayoyin sai muka gane wannan illa din da tazo a cikin wannan aya illa ta istithna'i to istithna'i ne munqati ita kuma illa wadda tazo da ma'anar istithna'i munqati to ma'anar ta lakin an gane ko ba na neman wani lada game da abinda ainihin wato nake isar muku na sakon Allah lakin mawaddata fil qurba sai dai kawai lakin sai dai wato soyayya irin ta zumunci tsakanina da ku annabi yana gaya wa danginsa sai dai soyayya tsakanina da ku irin ta zumunta ina fata an gane to shi yasa sai ya ce walakin sai dai wudduni fi qarabati ku kaunace ni ta hanyar zumunci da ƴan uwana ku sauran ƴan uwan nawa ku zamto kuna nuna mun kauna ta hanyar ku kaunaci sauran ƴan uwa dangi kar ya zamanto an ware wani daga cikin dangi ba a kaunarsa ku kaunaci junan ku gaba daya ana qaribun minkum ni dan uwanku ne makusanci makusancinku ne da'uni ad'un nas ka ku dauke min hankali ku kyale ni in kira mutane kaga wannan maganar da wa ake annabi sallallahu alaihi wasallam da ma dangin nasa yake yake cewa da'uni ku banni ad'un nas in ci gaba da kiran mutane zuwa ga wannan addini wa qad sabata ya tabbata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sa'ala quraishan annabi ya tambayi quraishawa an yaturku ya roke su an yaturku da su kyale shi saboda kada rigingimu na cikin gida da kuma ainin wato rashin kauna irin ta cikin gida ta dakile shi ga barin isar da wannan sako muhimmi da Allah ta'ala ya dora masa to shine sai yake cewa an yaturku su kyale shi ya du'u ila Allah ya ci gaba da kira zuwa ga Allah fa in zahara in yaso in addinin nan na Allah ya riga ya daukaka kana lahum hadha suka da sauran abubuwan da suke yi na cikin gida su ci gaba da yi shi babban abin da ya dame shi a bashi ya isar da wannan muhimma wannan sako na Allah madaukakin sarki da Allah ta'ala ya dora masa ala bashi idan wannan sako na Allah ya daukaka ya bayyana kowa ya karbe shi to su in yaso in wannan abin za su ci gaba da yi dan ya san wannan ba zai wani tasiri ba wa in qatalahun nasu yace in kuma mutane sun kashe shi fa yaslamuna min damihi kaga sun huta su ma da jinin sa idan wannan sako da yazo ya dame su to da Allah su daina tare shi tun daga cikin gida su hana shi isar da sako su bashi ya isar da sakon nan na Allah madaukakin sarki ga mutane su gane addini tunda su wasu daga cikin su sun kiyarda da addinin sun ki ainin yarda da da'awarsa to su bashi ya fita waje ya kira mutane in yaso in addinin nan yayi galaba to shikenan sai su ci gaba da sara da suka wannan baya hana gamji tofo in kuma mutane sun kashe shi saboda basu yarda da sakon ba to kaga su ma sun kubuta daga jinin sa shikenan an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam ma sa'ala ajran abadan li qarabati annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba tambayar a bashi lada ba har abada kuma ladan likara bace wai saboda amfanin ƴan uwansa ko danginsa makusanta. Law kana yuridu ajran likara bace da annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin lada ne, ladan da za a bashi shine kaunar danginsa makusanta, kana ya kulu to da annabi zai ce ne illa almawaddata lidhil qurba, zai amfani da kalmar lidhil qurba, illa almawaddata ba fil qurba ba sai dai lidhil qurba aw lidawil qurba, kaji larabcin shi ma inda waccan ma'ana ce. To annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah da ya tashi bada labarin sai ce qulla as'alukum ma as'alukum la as'alukum alaihi min ajrin illa almawaddata lidhil qurba ko lidawil qurba. To da waccan ma'adda wannan ma'anar ce ta zo, to kila sai ta goyi bayan ra'ayin Shi'a da suke ganin cewa illal mawaddata fil qurba, wai ladan da kawai za a bawa annabi sallallahu alaihi wasallam shine a kaunaci dangin sa makusanta. Amma an ya kula fil qurba, amma ya ce fil qurba fala yasihu, to baya inganta a fassara wannan fil qurba din da waccan fassara. Wa yadullu ala zalika anna Allah tabaraka wa ta'ala, abinda yake nuni akan haka Allah tabaraka wa ta'ala lamma dhakara al-khumusa, lokacin da Allah ta'ala ya ambaci khumusi na ganima, qala sai ce wa alamu annama ganimtum min shay'in, ku sani abinda kuka samu na ganima kawai min shay'in na koma menene, fa anna lillahi khumusa, to Allah madaukakin sarki yana da khumusin, in an je ganima an je jihadi an dawo, to abinda aka samu na ganima sai a kasa gida biyar, kashi ɗaya shine wannan khumusin, kashi hudu su mujahidai sai su je su raba, kashi ɗayan kuma fa anna lillahi khumusahu, Allah yana da ɗaya bisa biyar din nan, walil rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da haƙi a cikin wannan khumusin, walidhil qurba da dangin sa makusanta su ma suna da wannan haƙin a cikin wannan khumusi, wal yatama da marayu, wal masakini da miskinai, wabnis sabil da dan tafarki, in kuntum amantum billah, in kun yi imani da Allah, wa ma anzalna ala abdina, da abinda muka saukar wa bawan mu yawmal furqan, ranar raba gardama, yawmal taqal jama'an, ranar da jama'an nan guda biyu suka yi arangama, wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah ne cikakken iko ne akan dukan komai. Wa lam yaqul fil qurba, kaga anan kuma sai annabi Allah ta'ala bai ce fil qurba ba, wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli, bai ce wa fil qurba ba sai ya ce walidhil qurba. Ana so a bambanta maka kai mai sauraron karatu tsakanin fil qurba da kuma lidhil qurba, an gane ko? Kaga anan Allah ta'ala bai ce fil qurba ba sai ya ce ainihin wato lidhil qurba. Qala shaykhul islam ibn taymiyah, shaykhul islam ibn taymiyah rahimahullah yana cewa jami'u ma fil qur'an, to ga shekul islam ma zai takaita mar karatu sai ce duk abin da yazo cikin alqur'ani mina tawsiyati, duk abin da ka karanta cikin alqur'ani wanda yake maganar wasici, wanda yake maganar wasiya bi huquqi dhawil qurba, annabi sallallahu alaihi wasallam da yake magana bi huquqi dhawil wato dhawi qurban nabi sallallahu alaihi wasallam, dukkan wata aya da ce maganar wasiya game da haƙoƙin wato ƴan uwa makusanta na annabi sallallahu alaihi wasallam, wa dhawi qurbal insan ko kuma makusantan mutum, innama qila fiha, to in kaje ka karanta ayar zaka ji an fada a cikin ta dhawil qurba wa lam yaqul fil qurba, duk wata aya da take magana akan haƙin ƴan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko haƙin ƴan uwan wani mutum, to in an zo wajen magana sai kaje an ce lidhil qurba ba fil qurba ba, an fahimta ko? Wa lam yaqul fil qurba, babu inda a cikin alqur'ani Allah ta'ala yana maganar haƙin makusantan annabi sallallahu alaihi wasallam ƴan uwansa ko haƙin ƴan uwan wani mutum wanda ba annabi ba, kuma kaji an yi amfani da kalmar fil qurba sai dai lidhil qurba. A koma cikin minhajus sunna mujalladi na 7 shafi na 101, yuqalu kadhalika laysa munasiban li sha'nin nubuwa, sannan har wa yau kuma za a iya cewa laysa munasiban kwata-kwata ma bai dace ba li sha'anin nubuwati, ga al'amarin da ya shafi annabta talabul ajali a ce wai annabi ya nemi lada, wa huwa mawaddatu dhawi qurbahu, wai ladan da kawai ya nema shine kaunar yan uwansa makusanta lianna hadha min shimat talibid dunya domin hakan alama ce ta mai neman duniya alama ce ta mai neman duniya duk mutumin da yake san bayan ya gama to kuma ya kafa ƴaƴansa ko ya kafa jikokinsa ko a kaunaci ƴaƴansa ko a kaunaci jikokinsa a cikin al'amarin sa na sha'anin sa na da'awa to mai neman duniya ne abin da yake ganin yana samu a wannan harkar da'awar yake so ƴaƴansa su ma su cigaba shi yasa tun yana raye sai ya nada khalifa dan kada sauran muridai da wasu makusanta su sa rai tun yana raye sai ya duba wani cikin manyan ƴaƴansa sai ya ce to wani shine khalifansa da haka kaga da ya rasu wannan mataki da yake shigowa wannan gidan nasu kaga ba zai yanke ba ina fata an gane to kaman ana so a sufanta annabi da masu da'awar da suke neman duniya su kafa kansu su kafa gidajensu ba su kafa addini ba in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman wani lada ladan shine wai a kaunaci dangin sa makusanta to kamar ka kamanta annabi da wani da'i cikin masu da'awa da ke neman duniya wannan alama ce cikin alamomin masu neman duniya ina fata an gane inna hadhal qawlu to wannan qaulun ku a fassara wannan ayar da wannan waccan fassarar marar kyau yujibu tuhumatan nabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ya wajabta tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa almawaddati fil qurba kace annabi yana neman lada ladan da yake nema a wajen duk wani wanda sakon manzon Allah ya zo masa shine ya kaunaci dangin annabi shine ladan annabi sallallahu alaihi wasallam ka dinga kaunar ainihin wato karabaci yace wannan kamar ka jingina tuhuma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a kulli ma taqaddama to duk ma in ma an aje wancan dogon bayanin da waccan doguwar hanyar in wani bai fahimci wasu abubuwan cikin abin da muka karanta ba to sai malam zai kare a ƙarshe sai ce wa ma'a kulli ma taqaddama tare da dukkan hujjojin can da kaji sun gabata fa inna hadhihi al-ayata ita wannan ayar fi surati shura ta zo ne cikin surati shura wa hiya makkiyatun ita kuma surati shura din nan makkiya ce wal hasanu wal husain lam yukhlaqa ba'du lokacin da aka saukar da ayar ba a ma halicci al hasan da husain ba babu su to in ka ce sai a kaunaci ahlu baitihi to su waye domin lokacin da ayar ta sauka babu al hasan babu husain sannan wa aliyu lam yatazawwaj fatimata shi ma sayyidina ali bai auri fatima ba lokacin a gaishe da bala Allah ya saka masa da alkhairi an fahimci wannan duk wancan bayanin ma in yayi tsawo wani zai ga duk an budo guwar tasha to ga wata guntuwar tasha nan ita wannan ayar da take muka kul ma asal za wato abin nan kul ma asalukum alai min ajrin illa almawaddati fil qurba aya ce da take cikin kunshin ayoyin suratul shura ita kuma suratul shura din nan makkiya ce to ita kuma wannan sura an saukar da ita lokacin da aliyu bai aurina na fatima ba ballantana ma a haifa hasan da husain kaga wanda yake da wancan fahimtar da ka kawo masa wannan to kuma ka sake jefa shi cikin kuma wata koma kuma kaga an fahimta ko kila ga AC ga fanka kuma ga yana ta shan wato yana ta gumi ko ba mamaki kaga mutun yana ta gumi saboda babu dalili ko a ko ainihin wato hujja to wannan kenan game da wannan ita ma gaba ta biyar ta ayatu zawul qurba duk wannan fa su ne ayoyin da ko dalilan da suka rike suke ganin sayyidina Ali ya fi sayyidina Abubakar da Umar da Usman cancanta zama khalifa sannan su uku nan duk da suka yi khalifanci kwace suka yi zalunci suka yi wa sayyidina Ali domin waɗannan dalilan duk sun nuna cewa sayyidina Ali shine khalifa ba su ba kun fahimci wannan to shi yasa malai ke ta kawo wannan kuma yin dauka sai yayi bayani dan a fahimta al-mabhasus sadis to mabhasi na shida hadithus saqalain da kuma wani hadisi da ake kiransa hadithus saqalain hadithu ma taraktu ma taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di abada kitabullah wa itrati yawancin su suna hujja sosai da wannan hadithin taraktu fikum ma in tamassaktum bihi na bar muku abinda matukar kun yi riko da shi lan tadhillu ba za ku bata ba abadan har abada kitab Allah na ban muku littafin Allah wa itirati da kuma iyalan gidana shi ma wannan yana daga cikin wato hadisan da suke riko da su an gane ko wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya baro al'ummarsa abinda in suka rike ba za su bata ba me annabi ya tafi ya ban musu littafin Allah da kuma iyalan gidansa wannan hadisin imamu tirmidhi ya rawaito cikin kitabul manaqib babu manaqib ahlil bait hadisi na 3786 wa shihu zaidul anmadi wa huwa munkarul hadith to wa fihi da yake kamata wa fihi zaid a cikin wannan hadisin wa fihi a cikin sa akwai zaidul anmadi wa huwa munkarul hadith shi kuma munkarul hadith والحديث له اكثر من دريكن اما حديث yana da hanyoyi fiye da daya ma akhtilafi alfazihi da lafuzza mabambanta wala takhalu jami'uha min da'fin amma fa dukkan hanyoyin hadisan hadisin kowace akwai rauni a cikin ta hadisan taraktu fikum ma intamassaktum bihi lan tadhillu ba'di abada kitaballahi wa itrati to hadisin yana da hanyoyi da dama amma dukkan hanyoyin akwai rauni daka hadisi ne wanda bai inganta ba yastadilluna bi hadhal hadith suna yin hujja da wannan hadisin ala annahu yajibu akan cewa wai wajibi ne an yata masakal mu'minu mu'mini yayi riko bi itratin nabi sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam thumma qalu ba'da zalika bayan haka kuma sai suka ce idza wajaba tamassuku bihim idan riko da su ya zama wajibi saruhum awliya al-amr to sun zama su ne majibunta al'amari ba'da rasulillah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin haka wa humul khulafa'u min ba'dihi su ne kalifofi bayan sa kun ji yanda suka fahimci hadisin hadisin da ya kaji ta fuskar isnadi yana da rauni sannan ga kuma ma'anar da suka bashi cewa wajibi ne akan kowane mu'mini yayi riko da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to idan har wajibi ne yin riko da su ya zama kenan su ne ya zama wato wajibi ne su zamto jagorori su za su zama jagorori sannan idan suka zama jagorori to kenan su ne za su zama khalifofi bayan wa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha yuraddu alaihi aidan min wujuhi malai yace wannan magana ta su ita ma akwai raddi da za a yi mata ta fuskoki da dama alwajhul awwal fuska ta farko alhadith fihi kalamun hadithin dai akwai maganganu a cikin sa min haythu sihhatuhu wa thubutuhu ta bangaren ingancin sa da tabbatarsa anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa thabitu inda muslim abinda ya tabbata a ruwayan muslim annal amra umarnin da manzon Allah ya bayar kana bit tamassuki bi kitabillah wato yayi umarni ne da riko da littafin Allah wal wasiyatu bi ahli baiti sai kuma yayi wasiya da girmama ƴan gidansa kama marra fi hadisi Zaid bin Arqam kaman yanda ya gabata mun karanta a cikin hadisin Zaid bin Arqam fi sahihi Muslim a cikin sahihi Muslim fa ausa bi kitabillah manzon Allah yayi wasiya game da riko da littafin Allah wa hatta ala tamassuki bihi ya kuma kwadaitar akan riko da littafin Allah thumma qala sannan sai ce wa ahlu baiti da kuma iyalan gidana udhakkirukumullah fi ahli baiti udhakkirukumullah fi ahli baiti udhakkirukumullah fi ahli baiti kaga wannan mun karanta shi a baya ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina tsoratar da ku Allah ina tunatar da ku Allah game da haƙƙin iyalan gidana ku mutunta haƙƙin iyalan gidana fallazi amara bitamassuki bihi a wannan hadisin na muslim abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ayi riko da shi kitabullah shine littafin Allah wa amma ahlu baitin nabi sallallahu alaihi wasallam amma iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam fa amara bi riayatihim wa i'daihim huquqahum abinda annabi yayi umarni game da su shine kulawa da su ba su haƙoƙin su allati a'atahumullahu tabaraka wa ta'ala iyaha haƙƙin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ina fatan gane annabi bai ce ayi riko da su ba cewa ayi riko da littafin Allah su kuma a ba su haƙƙin su da Allah ta'ala ya ba su na girmamawa da mutuntawa da darajantawa sakamakon kusancin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane wa qad thabata fi hadith Jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadithin Jabir lokacin da allama khataba fi hajjatul wada lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi khutba a hajjin bankwana qala sai yace qad taraktu fikum na bar muku ma abinda lan tadillu ba za ku bata ba in itasamtum bihi idan kun yi riko da shi kitabullah shine littafin Allah fa huwa allazi idza tamassaka bihil insan shine wanda idan mutun yayi riko da shi la yadillu abadan ba zai bata ba har abada walam yadhkur ahal albayt amma a wannan hadisin ma annabi bai ambaci iyalan gidansa ba ina fata an gane wannan hadisin shi ma imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul hajj babu hajjatin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 1218 to sai mu tsaya akan alwajhu thani inda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban har sai Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.